أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ma'a'u musulmi sallama ta musulunci, kuma muna ƙara gode mu Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai, kuma ya bamu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa wanda muke kira da darussa na karantar da aqida ta addinin musulunci. A yau, da yarda Allah subhanahu wa ta'ala, mun kawo darasi na 46 wanda a cikin shi za mu ci gaba da kawo bayanai da kuma dalilai na masu hankali wanda ake kira 'yan falsafa amma na musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu fahimta mai kyau a cikin wannan bayanai namu, ya ba mu kuma iko na aikata da yarda da abin da muka ji, da kuma aikata haka wanda muka ce, kuma ya ba mu damar samun cin nasara a ranar lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka ce, malaman falsafa suna da hujjoji nasu wanda suke son su nuna mamu akwai Allah, wanda a magana su suke ce mishi wajibul wujud. Mun yi bayanin me yasa suke ce mai wajibul wujud a wani bayanai da ya wuce, amma a wani ta'abiri wanda ya kamata mu ƙara kawowa, muna son mu ce ma mutane, su 'yan falsafa sun tahi akan ma'anar wajibul wujud wai saboda wujud zatin shi ne, kamar dole ka ɗora mishi, kamar da muka taɓa kawowa muka ce akwai abin da ake ce ma maudu'i, akwai abin da ake ce ma mahmul. Shi yasa idan mutum ya fahimci wancan darussan da suka wuce, yanzu ma zai fahimci wannan darasi. Shi maudu'i kamar da muka ce, wani lokaci ana aza mishi mahmul, wajibi ne aza mishi, wani lokaci ba wajibi bane, wani lokaci in an so aza mishi, in an so a kyale. To suna cewa kamar yadda muka taɓa kawo misali, ka ce biyu biyu rabin huɗu ce, kaga biyu ita ce maudu'in magana da kake. Abinda ka ɗora mata don kai bayani shi ne ka ce wai rabin huɗu ce, kaga wannan kusan wajibi ne ka ɗora mata haka nan, don haka nan ne abin yake. Ba yiwuwa ka ce biyu rabin wani abu ce daban, dole ya zama ita rabin huɗu ce. To haka nan wujud a wurin Allah, shi kasantuwa da samuwa a wurin shi wajibi ne ka ɗora ta, ba kamar mu ba. Ana cewa ma'anar mu halittu waɗanda ba Allah ba, shi yasa ake ce mun ma da Larabci, a harshen kuma 'yan falsafa suna ce wai mumkinul wujud, kenan a saɓanin wajibul wujud. Mu mumkinul wujud ne, ma'anar mumkinul wujud in an ga dama a halice mu, in an ga dama a kyale mu, ma'ana mu rabi da rabi ne. Kamar yadda mai yin wani abu, mai ƙera wani abu, kafin ya ƙera wannan abin, in ya ga dama ya ƙera shi, in ya ga dama ya kyale, ba zai ƙera shi ba. Haka duk halitta suke a wurin Allah, in yi ga dama ya yi su, in yi ga dama kar ya yi su. Shi yasa ma ake ce wai mumkin, da Larabci aka ce mumkin kenan yana yiwuwa, kenan nisba tsakatsakiya ce, 50 cikin 100 ana iya a yi abin, 50 cikin 100 ana iya a kyale shi. To wannan shi ne ma ainihin ma'anar mumkinul wujud. Su 'yan falsafa suna aiki da wannan ibarorin ne don lokacin da suke bayanai nasu na falsafa, ba sai sun ce maka Allah ba, da sun ce wajibul wujud ka san wa ake ne, da an ce mumkinul wujud shi ma ka san me ake ne. To akwai kuma wani istilahi wanda ya kamata shi ma mu kawo mu yi bayanin shi, yana da alaka da wannan darussa namu, wani istilahi da suke ce ma illa da ma'lul. Menene illa? Da Hausa kamar ka ce mai samar da abu, dalili na samar da abubuwa. Allah shine dalilin samar da mu. Kamar yadda mai dahon shayi shine illar dahon wannan shayin. Shine mai samar da abun. In muka fassara shi da wata ma'ana. Muce kai ne mai samar da abu. To duk wanda yake samar da wani abu shine ake ce mai wai illa. Wanda kuma ake samar da shi sai a ce mai ma'alul. To shi ma a wannan ta'abir nasu maimakon su ce ma Allah misali wajibul wujud kamar da suke cewa suna iya ce mishi illa. Ita illa ita ke samar da wani abu. Wanda kuma ke ma'alul ana samar da shi. Na'am, yana yiwa ya kasance ga wani abu. Shi illa ne kuma shi ma'alul ne. Kamar yanzu mutum. Shi illa ne na kera motoci. Illa ne na kera motoci da duk abinda mutum yake iya kerawa. Saboda shine dalilin kera wannan abubuwan. A lokaci guda kuma shine ma'alul a wurin wata illa. Kenan mutum shi ma abin halitta ne akwai wanda ya samar da shi. Shine wajibul wujud. Kenan ka gani anan mutum yana tsakiya. Shi illa ne na kera wasu abubuwa kuma lokaci guda ma'alul ne shi amman na wata illa daban. Shi yasa ake cewa akwai illoli a cikin wannan duniya din amma a ƙarshe za a kai ga illar illoli. Wannan larabci yake ce ma ilalul ko illatul ilal. Kenan illa ta samar da duk wasu abubuwa da ka sani wanda suke a doran ƙasa ko kuma a halittu gaba ɗaya. Wannan shi ma wani istilahi ne wanda suke abbarawa yana da kyau shi ma mu san shi. Don saboda nan gaba wajen kawo wasu dalilai na 'yan falsafa za a yi istifara da wannan kalmomi ɗin kar su zama baƙi gare mu insha Allah subhanahu wata'ala. Saboda ka bayan mun san wannan istilahin kuma mun ƙara fahimta me yasa ake ce mutum ko kuma duk sauran halitta mumkinul wujud shi ma gashi kamar yadda muka ambata. Yanzu ya bayyana ƙarara muna iya gane me yasa a nan wurin ba za mu iya tambaya mu ce shi Allah ko kuma abinda ake cewa wajibul wujud ko kuma illa mu ce wai ita ya aka yi wani ne ya samar da ita. Kenan muna iya ce ma wannan ma tambaye kuskure ne in har ka fahimci wannan dalili da muka kawo. Wanda ya fahimci hujjojin da muka kawo bai kamace shi ba yayi tambaya irin wannan yace misali wai shi Allah waye shi kamar da wasu suna tambayar kansu shi Allah waye shi na fahimci ni akwai wanda yayi ne to shi Allah waye shi muka ce tambayar nan baka cewa ka zo ka tambayi wani bawan Allah wanda ya samu madara yana so ya sha ya sa ta gaban shi yana so ya sha ka ce mishi kai bawan Allah waye mai da wannan abun fari sai to ai wannan madara ce asalinta da man fara ce baka tambaya wai me yasa aka yi mata wannan launin fari sai ka ce me yasa aita aka halice ta gaba daya ka nemi wanda yi ta gaba daya amma dai baka tambaye me yasa aka yi mata launi fari ba amma gini kada a cewa kai me yasa wani kai maginin ka fari kamar da shi launi fari yace maka saboda ina son launi fari yana burge ni mai yiwa kuma nan gaba in canza wani launi kina iya canza shi amma madara fa launinta yana nan yadda yake in kaga ma an canza mata an hada ta ne da wani abu amma asalin launinta fari ne. Haka nan Allah subhanahu wataala zatin shi wujud din shi tare da shi yake zatin shi ne bai bukata ka tambaya wai me yasa ya samu ko me waye ya samu da shi kusan wannan kuskure shi yasa ma malamai kuma da wasu ra'ayoyi ma suna nuna cewa bai kamata ba ka san ki tambaya cikin zatin Allah kai tambaya wai ainihin yaya Allah ya samu kai shi kai da iyaka ka gane shine illa samun dukan komai a wannan doron kasa din wannan ya ishe ka saboda ni saboda mu sani hankali na dan adam yana da iyaka. Wannan muna ƙara akada wannan magane. Hankali na dan adam yana da nashi kudura da gane abubuwa. Kamar yadda zan cewa shine ƙarshen duk wani halitta wanda Allah yayi mai gane abubuwa. A hankali kamar da sauran halittu yana da iyaka. Na'am, yana da wata kudura wanda Allah yayi mishi. Yana iya gane abubuwa masu dimbin gaske musamman mutanen da yake da basira, yake da ilimi. Na gane wasu ilimomi zaka samu hankalin shi kuma yafi budewa da fahimta abubuwa. Sabani misali wanda aslan shi tun farko ma bai tarbiyantar da hankalin shi ba. Bai taba jin wata mas'ala ta hankali a cikin kwakwalwar shi ba, har yayi tahlilinta ya karanta ta cikin kwakwalwar shi ya bada natija. Bai saba da irin hakanin ba. Shi yasa muka samu su malaman falsafa, wasu mutane ne wanda suna tarbiyantar da kwakwalansu. Shi yasa in suka yi maka magana ta kwakwalwa, kai ne baka saba ba, zaka shi ta buga maka kwakwalwa saboda tarbiyyar da suka yi. Amma duk da haka nan Allah ya samu iyaka. Shi yasa wani lokaci idan aka ce mutum Allah ba jiki bane, kamar yadda muke ganin abubuwan halitta jiki gare su, Allah bai da hannu, Allah bai da kahuwa irin wannan namu na takawa, Allah bai da ido hakan ga wanda zamu cewa gashi nan da su ne yake gani irin namu. Sai ka lura mutum idan aka gaya mishi irin wannan maganganun za su buga mai kwakwalwa ya ce to yaya yake, ko kuma a ce Allah san baya wuri guda, ba a ce Allah wai ga inda yake. In an ce mishi ma Allah yana ko ina, sai ka samu shi wannan bawan Allah din yana mamakin ya za a ce wai ga wani abu wanda yana ko ina. Sai in ka ce mai mamaki kake, yace ina mamaki kai ba yiwuwa ma. Ba ma kawai mamaki ba, a'a ba ma yiwuwa. Sai ce to bari baka wani karamin misali. Karamin misali zamu iya kawo ma wanda yake ganin Allah ba yiwuwa wai ya kasance yana ko ina. Yanzu wannan duniya din gaba ɗayanta da muke tare da ita, ko mu ce da muke cikin ta muna rayuwa, du'a halittun da suke cikinta, ka san da cewa akwai wannan iska wanda muke rayuwa da shi, wanda muke limfashi da shi, ka san akwai shi wanda da Faransanci ana ce mai oxygen. Ka san da cewa ya ga mai duniya ko ina, kuma kai halittun ruwa da shi suke amfani, suna hitowa su shaƙe su koma. Ba ka mamaki cewa ya gama ko ina, rana idan ta hito hasken ta yana gama ko ina, sai Allah wanda yayi wannan abubuwan shine ba za a yi samun shi ko ina ba. Ya kamata kai ka sama tunaninka lalle tunani ka bashi damar yayi tunani, ka gane wannan ba wani abu bane ba. Lalle Allah da ake cewa bai kama da kowa, haka ne bai kama da kowa. A ko ina akwai shi, shine Allah a ƙasar da kake, a garin da kake, shine Allah a wata ƙasa can, yana nan kuma yana kula da bayan shi, ya san duk abin da suke, ilimin shi ya gaba ko ina saboda yana ganin kowa da abin da yake yi. Wannan sifa ce ta Allah wanda ya kamata mu san su. Nan gaba ma za mu zo da sifofi dan bayawan ga darasin na kawo dalili na hankali. Darasin mu na gaba da bayanin sifofi ne na shi wannan mahalice din, kenan za mu shiga sosai cikin bayanin tauhidi. Tauhidin kuma na sifofi, mu gane sifofi wanda suka dace da zatin Allah da sifofin da ba su dace da Allah subhanahu wataala ba. Za mu dakata a nan wurin cikin wannan darasi din, da fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara fahimtar da mu kuma ya sake hada mu tare da ku a cikin darasa na gaba bi'iznillahi subhanahu wataala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.